خطوات إلى السعادة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما في هذا الكتاب والعمل به. za mu tashi akan inda malam ya sa ma matashiya da cewa birrul walidai, wannan babbar da'a, babbar kofa ta shiga aljanna, wato shine biyayya da iyaye da da'a da yesu, da zaman lafiya da su, da kyautata musu, da yin alheri gare su, da kuma gudun fushinsu da neman yardarsu. A cikin wannan kalma sa su yi yaran da wannan harufa kwaya biyu. Bir, in aka ce bir, an ce birrul walidain ba wai yana nufin kawai bin iyaye kamar da muke faɗa da Hausa ba. Bin iyaye ya biyayya ita kaɗai ba ita ce kawai ba. Kamar da na ambata, kalmar ta ƙunshi kyautatawa da biyayya, da nisantar fushi, da neman yardarsu, da duk abin da zai sa ransu ya daɗi, duk sunansa da su. Birrul walidain, biyayya ga iyaye, da kyautata musu, da waɗannan ma'anoni dai da na faɗa, babban abu ne a cikin addinin musulunci, wanda wajibi ne ɗa a matsayinsa na ɗa musulmi ya san shi dangane da wato iyayensa, ya san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya haƙƙin iyayensa a kansa, ne ya tabbatar da cewa ya kyautata musu, ya zauna da su lafiya, ya yi biyayya gare su, ya nemi su yarda da shi, domin abin da Allah maɗaukaki ya ƙaddara ta hanyar su, na farko kasancewarsu su ne sababin zuwansa duniya. Ba dan Allah maɗaukaki ya ƙaddara ta hanyar su ba da ba zai zo duniya ba, da ba a halicce shi ba, da ba a yi shi ba, da duk abin da yake ji da shi na wani abu a rayuwarsa da ba shi da fa'ida, kasancewar ma babu shi. Shi ne kaɗai haƙƙin da Allah maɗaukaki ya gwama shi da haƙƙinsa. Bayan ya ce a bauta masa a wurare da yawa a Ƙur'ani, wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a, kuma wannan yana nuna kuma haƙƙin Allah da girman haƙƙin Allah na cewa a bauta masa kada a yi tarayya da shi da wani abu. Sannan sai shi wa bil walidaini ihsana, sannan iyaye a kyautata musu, wanda ya nuna shi ne mafi girman haƙƙi bayan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda za mu zo musu. Malamin ya ce ja'alallahu alwalidaini, Allah maɗaukaki ya sanya iyaye guda biyu, wato da uwa da uba. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su su ne mau'ilar sa'adati, su ne makomar sa'ada. Duk mutumin da yake so ya samu sa'ada, ya samu farin ciki, ya samu cin nasara, ya kai ma cimma abin da yake so a duniya da lahira, to ya zama cewa yana kyautata ma iyayensa. Babu alheri, babu albarka a rayuwar duk mutumin da yake munana ma iyayensa da suka haife shi. Wa rawdatul afi wal hanan, iyaye su ne dausayin samun tausayi da daɗaɗawa. Al afi shi ne tausayi na zuciya, al hanan shi ma haka, ma'ana ya zama cewa iyayen mutum suna tausaya masa, suna tausasa masa a kowane yanayi. To wannan irin halaye manya guda biyu, dausayinsu shi ne iyaye. Ka duba duk girmanka, komai shekarun da kake da su a duniya, za ka ga cewa mahaifiyarka, mahaifinka suna tausasa maka, suna tausaya maka. Duk abin da suka mallaka cikin sauƙi za su iya cewa karɓe shi, kamar yadda lokacin da suka haife ka kana ƙarami ɗin nan duk abin da ka nema a baka. To haka za ka iyaye shi ne mutum, banda iyaye ba mai tausayi mutum irin wannan tausayi ne. Don haka su ne tushe da kuma ginshiƙi na samun wato wannan irin tausasawa da kuma wato tausayawa ta zuciya. Yace fa haqquhuma azim, yace to wallahi haƙƙin shi babba ne, haƙƙin shi girma ne shi, wa ma'rufuhuma la yujazaa, alherin da suka yi wa mutum kuma bai isa a ce ya saka musu shi ba. Babu wani ɗan adam da ya isa ya ce zai saka ma iyayensa abin da suka yi masa, bai isa ba. Wata rana Abdullahi bin Umar yana dawafi a Ka'aba, ya ɗauki mahaifiyarsa ya goya ta a baya yana dawafi da ita saboda ba za ta iya ba. Har a lokacin yake tambaya shin kuwa wannan abin da yake yi ya isa ya gamsar ya kuma saka ma iyayensa abin da yake da suka yi masa kai, ko kuma wani kan yake kusa da shi yake tambayar shi sai shi ina wannan ai bai isa ba. Dan mutum zai dawafi ya goyi mahaifinsa ko mahaifiyarsa ya taya su su dawafi sai wannan shi kadai bai isa a ce wato ka biya haƙƙinsu ba. Duk wani alheri, duk wata albarka da ɗan adam yake so, to bayan da'arsa ga Allah maɗaukaki da bautawa Allah shi kadai babu shirka, to tana ƙarƙashin mutum ya kyautata ma iyayensa ya zauna lafiya da su ya bi dokokinsu. Don haka ba wani alheri da za su aikata ko mutum kai zai aikata musu ya ji a zuciyarsa wai shi yanzu ya saka ma iyayensa abin da suka yi. In dai a nan duniya duk wani abu da ka mallaka, duk wani abu da kake jin kana da shi babba ne, yana da girma, ko gida ne, ko abin hawa ne, ko bayi ne lokacin da yake akwai bayi, ko yara masu hidima da ce ka sassare ka kawo wa iyayensu ce musu hidima, duk abin da suke so, gida ne girman da ya fi kowanne gida girma, da abin hawan da ya fi kowanne kyau, a ce ka kawo wa iyayenka, to karka sa rai a zuciyarka wai wannan ya isa a ce ka biya musu abin da suke maka a rayuwarka wato wannan ta duniya. Yace wa jamiluhuma yarbu ala kulli jamilin min al-khalqi, kyautatawarsu da suke maka da ihsaninsu ya fi kowanne irin abin alheri da wani ɗan adam zai yi maka. وليس في الناس أعظم إنسانا ولا أكثر فضلا من الوالدين. كي بلوكوزي أتتم متاني إن دي متن دن أدم نيسي تباب متن دي فتو تتامك يفكو ميمك فللا إلي إيا دقون دي ذاك تنو يمك وتفللا تبكي إلي فللا دا إيا ينكس كي مكبا. ما لم يسي بر الوالدين خلق الأنبياء, kyautata ma iyaye da binsu da neman yardarsu halaye ne na annabawa, wa da'bu salihin kuma ɗabi'a ce har yanzu da abin da yau da kullum salihan bayi suke yi. Kuma kullum mun sani cewa ɗan adam a rayuwarsa fatansa shi ne ya zama tare da annabawa da salihan bayi, to halayen waɗannan bayin Allah da annabawa da salihan bayi shi ne kyautata ma iyayensu da girmama musu, da girmama su da kuma biyayya gare su. Wa sababu tafrijil kurbat, kai bin iyaye da kyautata musu da zama da su lafiya da neman yardarsu sababi ne na yaye musibu. Duk mutumin da Allah ya jarrabe shi da wata musiba yace neman Allah maɗaukaki ya yi masa musifan nan, to ya kyautata ma iyayensa ya zauna da su lafiya. In yi wannan Allah maɗaukaki sai ku ga yana yaye masa dukkan wata musifa a duniya, yana zamansa lafiya a cikin al'umma, kuma Allah yana kare shi daga kowane mummunan. Amma idan ya zama mutum baya kyautata ma iyayensa su umarce shi ba zai bi ba, yana magana da su yana tsaki shi ya da shi, dan me za a matsa masa, dan me shi ba wanda aka sa a gaba sai shi, dan me shi kaza, yana tabajjuri, yana kuntata, yana nuna damuwa, yana magana tir dangane da iyayensa, to babu alheri a rayuwar wannan irin mutum. A bin iyaye da kyautata musu yace shi ne sababin tanazzulul barakat, saukar albarkoki. Duk wanda yake son ya samu albarka iri-iri ta rika sauka gare shi, Allah ya rika zubo masa ruwan albarka a cikin duk abin da ya sa a gaba. Aiki yake, kasuwanci yake, me yake yi, Allah ya sa masa albarka a cikin wannan abu, to ya zama alaka sa da iyayensa alaka ce mai kyau. Wa ijabatu da'awat, da kuma amsa addu'o'i, ma'ana kyautata ma iyayenka da biyayya gare su, da neman yardar su, da duk wani alheri da za ka yi musu, sababi ne na Allah ya karbi addu'arka. A shirki nan mutum za ka ga zai zauna cikin bala'i iri-iri, ya daɗe a ciki, sai ku ga Allah maɗauki bai ɗauke masa ba, la'alla sababin wannan abu na rashin ɗauke masa bala'in nan shi ne ba ya kyautata ma iyayensa, ba ya zaman lafiya da iyayensa. Mutum ya ci abu babu albarka a ciki, ƙila shi ma wannan ya zama babu zaman lafiya da iyayensa, ba ya kyautata ma iyayensa, shi ne ya jawo masa wannan abu. Haka nan ƙila mutum ya ci addu'a ya roƙi Allah, ya Allah kai mini, ya Allah ka bani, ya Allah ɗaukaka ni, ya Allah yi min kaza da kaza, Allah sai ya watsar da shi, ya rabu da shi, ba zai amsa addu'arsa ba, ba don komai ba, saboda babu kyakkyawar alaƙa tsakaninsa da iyayensa. Bihi yansharihu sadru, da kyautata ma iyaye da biyayya gare su, ake samun zuciya ta yi daɗi, da jiran mutum yana samun kwanciyar hankali. Ma'ana Allah yana yayi maka kuncin rayuwar duniya ma idan kana zaman lafiya da iyayenka. Damuwa ta talauci, damuwa ta gajiya da wasu abubuwa, tunani mummuna, damuwa ta yau da kullum da za ta zo ta sa maka hurumi a zuciya, ta riƙa damuwa da rashin kwanciyar hankali, to idan kana biyayya ga iyayenka da zaman lafiya da su, Allah na ɗauke maka irin wani damuwar a zuciya. Wannan littafin yana magana dama a kan mai ba hanyoyin samun farin ciki da ɗauke damuwa ba, shi ne sa'ada. To mai san sa'ada ga ƙofar sa'ada, duk mai son ya zauna lafiya ya riƙa jin kwanciyar hankali da zaman lafiya a zuciyarsa, to ya zama cewa yana kyautata ma iyayensa, yana biyayya gare su. In sun rasu kuma ya riƙa bin su da addu'a, da'iman yana bin su da addu'a, ya Allah ka gafarta musu, ya Allah ka jikansu, ya Allah ka sa aljanna su makomansu, da'iman ya zama wani ita ce addu'ar. Da sadaka, ka yi sadaka domin ladan ya je gare su, wani duk ya halatta ana yi. Yace wa taqibul hayat, rayuwa kuma tana daɗi, ka riƙa jin rayuwarka tana daɗi, Allah ya sanya mata wani kwanciyar hankali da annashuwa da natsuwa da alaƙa mai kyau da mutane, ka ga kowa ma na son ka, wannan alama ce ta kana biyayya ga iyayenka. Allah ta'ala, Allah maɗaukaki yana faɗa fi wasfi nabiyihi Yahya alayhi salam, inda Allah maɗauki yake wasafta annabinsa, annabi Yahya, yana cewa wa barran bi walidayhi, shi annabi Yahya mai biyayya ne, mai da'a ne, mai kyautatawa ne ga iyayensa biyu, walidayhi iyayensa guda biyu, walidihi guda ɗaya kenan mahaifi, walidatihi mahaifiyarsa, in aka haɗa su guda biyu za a yi tasmiya, walidayhi wato iyayensa guda biyu. Walam yakun jabbaran, kuma bai zama mai girman kai mai ɗagawa ba, asiyan kuma mai saɓon Allah ba. Kun ga annabi ne na Allah, a matsayinsa na annabi ya ishe shi falala kawai a ce masa annabi ne, ko ba haka ba ne? To amma daga cikin aikin da Allah maɗaukaki zai nuna na muhimmanci da abin koyi a rayuwarsa, shi ne sai gaya mana cewa shi fa mai da'a ne da iyayensa, shi fa mai biyayya ne da iyayensa. Ku ga shi har annabawa suna biyayya ga iyayensu. To idan annabi zai biyayya ga iyaye, kai kuma wane ne a matsayinka? Ba kowa ba ka ce ba za ka yi biyayya ka kyautata ma iyayenka ba. Wannan abin da Allah maɗaukaki ke nuna mana na darasi kenan a cikin wato wannan aya, kuma babban abu ne gaskiya. Duba ka gani, annabawa fa Allah maɗaukaki ya ba su me za ka ce wato kamar garanti na cewa tabbas su ‘yan aljanna, ba ka ta saɓan Allah maɗaukaki, Allah ya yaye musu ba sa saɓansa. معصومين النبوة أما جد هكا ألا مدوكيا جاء من سوى سنة بيئة قلوبة جاء النبي خير ويقول عن عيسى عليه السلام ألا ينسوكم هيا زكاً لدى النبي عيسى عليه السلام إذ وبرا بوالدتي يا هكيتو في النبي عيسى ينسوى كما ني مبيئة نيد قواتا domin shi uwa yake da ita ba shi da uba Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Isa daga mahaifiyarsa aka busa ruhi iska ta shiga jikin wato Maryam ta hanyar farjinta da umarnin Allah madaukaki kuma wannan abun ya zama ciki aka haifi annabi Isa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana wannan dan ya zama mana mu'jiza da nuna cewa Allah mai iko ne akan komai kamar yadda ya halicci annabi Adam daga yumbu lata aka tara ta kasashe bangarori da yawa bangarorin kasa wato daban-daban farar kasa ne jar kasa da kasar wuri kaza da kasar wuri kaza Allah madauki ya hada su ya cakuɗa su ya tada annabi Adam aka kusa kawai sai ya zama mele aka kalbi aka dauki kashin jikinsa iljinsa daga cikinsa aka halicci masa mata ita ce Hawwa'u duk Allah mai iko ne akan waɗannan abubuwan dan ya nuna mana asalin mu ba komai bane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum banu adam dukkanin ku dan adam ne wa adam min turab shi kuma annabi adam daga ƙasa aka halicce shi kun ga yadda Allah madauki babu komai babu annabi adam sai Allah ya halicce shi daga babu daga wannan yunku to haka nan mai iko ne akan ya halicci wani babu uba sai ta hanyar uwa domin uwa indai za a yi haihuwa ta ɗabi'a dole a samu uwa don haka aka sa mata iska ta zama mata ciki Allah ke kuma wannan cikin aka haife shi shine annabin Allah Isa alaihi salatu wassalam don ya zama mu'jiza ga waɗannan mutane kuma ya zama hanya ce ta jawo hankalin mutane kuma dan Allah madauki yana da wata hikima har yanzu shine ya jarrabi waɗanda za su zo su yi da'awar annabi Isa nan dan Allah ne su zo suna bauta masa dan ya jarrabe su ya jefa su cikin wannan musiba kuma ya nuna ko masu tauhidi da buku yadda da wannan ba ya ƙara muku imani da wannan rashin yadda da haka cike ku duba yadda wasu suka zo suka halaka ta hanyar annabi Isa alaihi salatu wassalam su sai mamakin su shine ya za a yi a sami ɗa ba da uba ba a same shi kawai ta hanyar wa ma'anan ba da uba ba ba tare da an yi abin da aka saba ana yi tsakanin namiji da mace wanda yake haifar da a sami ɗa shi ne abin da ake nufi wannan ba haka ake shi ya sa wasu su waɗanda mahaukacin da suka haukace ba su san inda hankalin shi ke ba sai suka ce ai to ai ba zai yiwu ba ko to lalle a shedan Allah shine Allah madauki a wurare da yawa a Qur'ani yake kore wannan mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah Allah madauki bai rigi da ba baya bukatar da domin da ana rikar da ne a samu da saboda a karfafa da ya zo ya taimaka maka ko ba haka ba kana son ɗa ne saboda kana bukata kana da launi wata ran ya girma ya zama wani abu ya zo ya taimaka maka Allah madaukaki shi ne mawalaci baya bukatar komai a gurin kowa shi sai dai kowa ya bukata a wurinsa kun ga shi ba shi da bukatar ake yana da ita don haka ai ko annabi Isa alaihi salatu wassalam ko kuma halittar annabi Isa ta hanyar mahaifiyarsa ba tare da mahaifi ba wannan wata mu'jiza ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya nuna mana a shi yasa yake cewa inna masala Isa inda Allah ka masali Adam falaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun lalle annabi Isa a wurin Allah kamar annabi Adam ma'ana kamar yadda aka halicci annabi Adam babu uwa babu uba ma to shi kuma annabi Isa a halicce shi daga uwa ai an rage wani abu ko ba haka ba idan da zancen na wahala ne Allah ku ba abin da ke da wahala gare shi to a halicci mutum ba da uwar ba ba da uban ba ya fi wahala to Allah ba komai babu wani abu da wahala a gare shi innahu ala kulli shay'in qadir to ai ciwon kuma ga uwar yana da ita ba sai uban haza aisar min al-awwal wannan yafi na farkon wato sauki to inda haka ku duba uwa shi da shi ba da uba ba amma Allah madaukaki yana ba mu labari ta hanyar sa yasa shi yake fada da bakinsa cewa shi fa mai biyayya ne ga mahaifiyarsa walam yaji alni jabbaran shaqiyyan Allah bai sanya ni na zama wato mai girman kai mai taurin kai mai tsaurin kai mai kin biyayya ga iyayensa wato kuma bai sanya ni shaqiyyan wato marar sa'ada a duniya ba marar nasara mai taɗewa marar albarka hasaran ne yace ban zama haka ba kun ga annabi ne fa na Allah Allah ya karfafa shi da kowane abu amma duk da haka yace ba mu labari da wannan cewa daga cikin halayensa wato akwai waɗannan abubuwa kun ga ya kamata mutum ya ji tsoron Allah ya kiyaye duk wani abu da zai sa mahaifinsa ko mahaifiyarsa ta fushi da shi ba ta jin daɗin abin da yake sau da yawa mutane suna wasa da wannan lamarin suna daukar ba komai rayuwa ce ta yau da kullum ka faɗi abin da ka ga dama ilimin da za ka gaya wa abokinka ka gaya ma iyayenka haka wani abin yana da hatsari ka ji tsoron haduwarka da Allah mahaifinka ko mahaifiyarka a ce ka gaya musu abin da kake so ko aike ne kana ƙarami duk da mun san babu taklifi a kan yara ne ƙanana to kar dai ka saba kana ƙarami a aike ka ce kai ba za ka je ba a saka kai wani abu duk girmanka ko wane ne ke duk irin girman da kake da shi a cikin al'umma a shugaban ƙasa kake gwamna kake ciyaman kake mai unguwa ne sarki ne wanda dai mutane sun saba kai suke wada'a to kai kuma kai wa iyayenka faɗa a wannan wajibi duk irin abin da kake ciki da a ce mutum shugaban ƙasa ne uwarsa ko ubansa za su umarce shi tashi kai mana kaza duk irin hidimar da mutum dubu yake da su wanda za su yi masa irin wannan to idan mahaifinsa ko mahaifiyarsa suka nemi wannan abin da suke so yi musu idan bai musu ba to irin azabar da Allah madaukaki zai masa da irin taɓe wanda zai shiga Allah madaukaki ne shi dan haka kada mutum ya dauki kansa a cikin ruhu ya fi ƙarfin a ce ya yi iyayensa wani abu shi da kansa a sai dai wani ma yayi ko makamancin wannan duk hasara ce da kuma rashin sanin hanyar da dan adam zai samu yardan ubangijinsa idan ka san hanyar da zaka nemi wato yardan ubangiji to shine ya zama da kai da iyayenka kuna zaman lafiya kuma sannan abin da duk suke bukata wato kana yi bal kamar sai a ce ma kai ne kake gaggawa abin da basu nema ba ma ka zo kai musu ko ba ka nemi balla kana sai an zaka kuma ka yi kake cikin ka ji kira ka to ka jalo wannan abun ka je ka amsa musu wannan shine wajibi abinda Allah madaukaki ya hana mu shine mu hada shi da su wajen ba da haƙƙi mu dauke su daidai da Allah yadda kake tsoron Allah ka rika tsoron su wannan babu wani dan adam da yake da wannan haƙƙi ma'ana ya zama cewa da za su umarce ka da kafirci ko da wato da wani abu na saban Allah su ce ka je ka sabawa Allah da shi ka je ka dina je ka sata wani kaza to nan fa ba zai yi domin mai haƙƙin Allah sama yake da haƙƙi banda wannan duk abin da yake ya halatta suka ba da umarni ga aikata shi to taɓewa ne da lalacewa a ce mutum bai aikata wannan abin ba a haka nan ba sa hana ka addini addinin Allah madaukaki sai ka bi hanyoyi na hikima da za ka ilmantar da su cewa wannan ba addinin Allah ko da kafirai ne wajibi ne kai musu da kada ka ce a tunda ba musulmi ba ne idan mutum musulmi da ba musulmi ba ne ya musulunta da makamancin wannan ko kuma yana ganin su ba akan hanya daidai ba misali to duk da wannan irin yanayi dole ne kai musu da dole ka bi abin da suke faɗa dole ka kyautata musu dole duk abin da suke so na rayuwar nan ta duniya ka yi musu shi abinda aka hana ta a gare su in kun ba ka umarni da shirka ko da saban Allah ya fata muku kyau ya wannan kuma kowa ya san yadda zai tasarrufi a kansa amma duk wani abu da kyautatawa ya kamallaci duniyar nan a ce ta kashe ka dauke ta ka bewa uwa da ta haife ka to wannan bai isa a ce ka taka mata abin da kai maka duk duniyar nan gaba duk garuruwan duniyar nan a ce mallakar ta ne ka dauka ta bewa kuma haifiyarka to baka biya ta abin da kai kuma ko za ka yi babban abin yake wannan kana arzan bi walidai kana sa'ida duk wanda ya kasance mai biyayya ya kyautatawa ga iyayensa to zai zama sa'idan mai jin daɗi mai kwanciyar hankali mai zaman lafiya a duniya kuma mutawazi ne tawazu Allah ne ba shi tawazu
nake da matsayin ka a duniya ba zai zama mai girman kai, zai zama da girman jama'a. Ka gani shi yana girman kai, alama ce da cewa dama yana girman iyayen
ka. Mutane masu daraja wa dalilul fadli wal kamali, kuma dalili ne na falala da kamala. Kana ganin mutum cikakke, mutum ne ke yayi a ce ya ɗauki wani ɗan adam ya kai shi matsayin Ubangiji. Kawai saboda kana son mu ne, kana girmama mutum sai ka ce ai komai zai iya maka a duniya. Ka kiyaye wannan abu, kar ka bari ka faɗa wannan kwari, wallahi in an shiga ba a iya fita lafiya. Kuma ko iyaye ne haka su ma kar a ba su irin wannan matsayin. Shi ya sa Allah yake ce wa'budullaha, bai ce ku bauta wa wani ba. In dai magana bauta ne, wa za a yi wa sallah, wa za a yi wa azumi, wa za a yi wa sujada da ruku'u, to Allah ne. Amma maganar da'a da kyautatawa duk wani abun duniya na alheri da wani ɗan adam yake so, to a bayan iyayen sa yake. Duk wanda kake ji kana son sa, za ka kyautata masa, za ka bashi abin da ka mallaka, to wallahi ka fara da iyayen ka, ka kyautata musu, kai musu wannan, shine aula, shine hanyar samun lafiya. Ba ka ɗauki wato mutum kada ya fahimci abin da ke so in ce, shine kada ka fahimci abin da ake nufi girmamawa iyaye, ka koma kana bauta musu, ba shi ake nufi. Bauta ba a bauta wa kowa sai Allah. Su ma ya kamata su hana ka, wajibinsu su hana ka, ka bauta musu ko ka bauta ma wani ba Allah. Idan ya zama annabin Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ya fi kowa daraja da ɗaukaka a wannan halittar, zai hana mutane su bauta masa, to kuma waye zai sami yancin ko haƙƙin a ce a bauta masa? Don haka kar ka bauta wa kowa sai Allah, sai kuma ya ce wa bil walidaini ihsan, kar ka shirka da Allah da kowa, sannan kuma iyaye biyu ka kyautata musu. Sai ya zo da kuma da sigar wannan abu, ya ce wa bil walidaini ihsanan, kuma ya zo da shi da na kira cewa kowane irin wato ihsani, kar ka bar wata kofa ta alheri ta kyautata ma iyayenka sai face ka bi ta, ka yi amfani da ita. Birruhuma amalun muhabbabun ila Allah, kyautata ma iyaye wani aiki ne abin so a wurin Allah, Allah yana son sa. Wa afdalu min al-jihad fi sabilillah, la ilaha illa Allah. Ina masu kwaɗayin jihadi, duk mai son yake kuma fatan a ce wata rana yaƙi ya zo na jihadi tsakanin musulmi da kafirai, ya shiga ciki an kashe shi ya yi shahada, to wallahi ka bi iyayenka ka kyautata musu, kai musu da'a, kai musu abin da suke so na duniyan nan, ya fi wannan jihadi. Shi yasa wata rana ai wani ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana so a rubuta shi a jihadi, sai shi gana da iyayenka sai ce da ya kalli yanayin sa, sai shi je kai musu da'a. Ya koma gida ya zauna, an tafi jihadin an bar shi. To abinda zai samu na lada tsakaninsa da Allah in ya yi wa iyayen nasu biyayya, ya fi ladan shahadata. Mun fahimci wannan? Shi ne abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓa masa. Sai shi yaqulu ibn mas'ud, Abdullahi dan mas'ud yana cewa, radiyallahu anhu yana cewa, sa'altu an-nabiyya, na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, wanne aiki ne Allah ya fi so? Wanne aiki ne Allah ya fi so? Qala, sai yace, as-salatu ala waqtiha, salla akan lokacinta. Qultu thumma ayy, sai nace da shi ya Rasulullah, sannan kuma sai me? Qala binul walidain, sai bin iyaye da kyautata musu. Kun ga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita sallah akan lokaci, kuma kafin a faɗi me maganar iyaye, saboda me shi kuma? Saboda yana cikin haƙƙin Allah, domin dama haƙƙin Allah sama yake da haƙƙin iyaye, sama yake da kowane haƙƙi. Mun bai wannan yawa, to amma bayan haƙƙin Allah din nan fa, to sai kuma biyayya da iyaye. Sallah akan lokacinta, me yasa yake sallah akan lokacinta? Dan ya nuni akan cewa sallan nan an haɗa ta da wannan abu da ake ce ma lokaci. ba wai lokacin da kai kan ya dama ba, a lokacin da Allah madaukaki ya tsara ya yi umarni, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara ya yi umarni. Don haka mutum ya daina wasa da sallah yana barin lokacin ta yana wucewa, sannan yana da hatsari kwarai da gaske. Yinka akan lokacin nan shi Allah yake so. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan. Kitaban ana nufin me? Wajibi. Yawwa, sallah ta zama akan mu'minai, Allah madaukaki ya sa ta abun wajabtawa, shine ma'anan kitaban. Ai maktuban abin da yake an rubuta shi, an wajabta shi akan ka. Sannan kuma yace mawqutan, abun yi wa lokaci, wanda aka sa ma lokaci, aka ce sallar azhar lokaci kaza za a yi, sallar la'asar lokaci kaza za a yi, magriba lokaci kaza, isha'i ma lokaci kaza. Ba lokacin da kai ka ga dama ba ne, lokacin da Allah yake so ka bauta masa za ka fito ka bauta masa, ka bar naka abu. Wannan shi ne kafifita Allah, kana son Allah, kana da'a ga Allah. Ya kamata a riƙa kula da wannan lokacin sallah, lokacin sallah, lokacin sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nanata as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Yace sallah, 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 ku kula da sallah, kuma ku kula da haƙƙin abin da kuka mallaka, wato na bayi yake fito. Abu ne babba mutum ya kula da sallah, a daina wasa da sallah. Duk girman ka, duk darajar ka, duk abin da kake ji da shi na musulunci, idan fa baka sallah to musulunci fa babu komai. Don haka a daina wasa da sallah nan. Ana kiran sallah, duk abin da kake ka rufe shi ka dawo ka taho wurin sallah. Shago ne kake da shi, naka ne, ba wanda ya matsa maka, ka rufe shi ka alwala ka tafi masallaci. Aiki ne, an kira sallah, tashi ka tafi masallaci. Ko me kake yi, ko da aiki ne wanda iyaye suka saka, ku duba babu aiki da wani ɗan adam da zai saka da ya kai mahimmancin aikin da iyayenka suka saka, ko to idan aka kira sallah kuma sai ka ce to nan kuma haƙƙin Allah ya zo. Mun bambi wannan, yawwa, sai a aje wannan, a je a yi sallah sai a dawo. Su ma farin cikinsu ne su ga cewa ka tafi sallah, haka ne ko ba haka? Da haka mutum ya kula da wannan lamarin. Wata rana zan ba ku ɗan labari, dab da zan taho ɗin nan daga Madina, akwai wani malamin babba wajen tsoron Allahnsa da kwaɗayinsa da alheri, ila wasu daga cikin kusan san shi ko kuma sun ji ko kasadinsa na karantarwa, malamin Abdulrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr. Saboda neman shawara da zan taho sai na gidansa, na ce ne masa waya, na ce ina son ya ban ɗan lokaci in zo mu ɗan tattauna in shawarwari, in ka dawo gida me ya kamata na shawarwari. Yace to ka zo tsakanin magariba da shi, na je na sallah a masallacin mahaifin, masallaci ne mahaifin shi ne limamu, shi kuma nasa mahaifin kakan wannan ke ne, shi wannan dakta ne, profesa ne, ya gama tun kafin mu je, sannan kuma yana da shekaru yanzu ba su kasa 50 ba haka. To mahaifinsa yana da yana cikin babban manyan malaman karantar da hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin manzon sallallahu alaihi wasallam. To nasa mahaifin yana da rai kafin bare yanzu. Mahaifin nan a mato kakan shi ne ladanin masallacin su, zai zo kira sallah ya kai wajen 90, amma Allah mai ya hore masa karfin ya zo ya annuna kira sallah. In ya kira kuma sai zauna a masallaci, shi kuma uban wannan kenan, mato dan wannan kakan, shi kuma shi ne liman masallaci, shi fa tura shi ake a kujera saboda shi ma ya tsufa, amma shi zai sallah. Wani abin da zai baka mamaki a shekara 90 din nan, idan baban wannan din shi malamin na wannan kifa, in ya zo yana sallah da mutane, kakan nasa yake ta tafiya Qur'ani, saboda albarka da Allah mutum ya samu waɗannan bayin Allah, da kuma za ka ce wani sirri na kyautata ma kowanne ɗa a cikinsu da nasa mahaifi. Idan ka ga yadda bawan Allah nan gashi shine malami ne jami'a bene ne amma in aka tashi tura uban nan a kujera zai dinga karatu to baya bari wani ya riga shi ga yara ga har irin ma'aikata ma da za a ce za su iya dauka da albashi su fito amma shi shi ya fi so a ce ya tura mahaifinsa ya shigo da shi ya kai shi kujerar da yake koyarwa a kai to abin da nake son kai gare shi shine bayan mun gama abin da muke tattaunawa da shi sai yake cewa daga cikin abinda zan ba ka shawara daga yau da yawa daga cikin dalibai suna wasa da shi shine yace a kula da sallah wannan kuma muna cikin zamani ni da shi muna tattaunawa sai aka kira sallar isha duk da kiran sallar isha yana kallon lokaci lokacin isha yana shiga kafin ya ji kiran sallar ladani yace kana da alwala shi ne da sai ta shige shi ya alwala sai dawo ana kiran sallah Allahu akbar na farko sai ni idan ba shi da nisa tsakanin da masallaci sai shi bismillah sai naga abun mamaki shine sai yake cewa shawara ko nasiha da zama a rayuwa kar ka bari kana wasa da sallah musamman akan maganar lokaci ana kiran farkon nan to da shi ka fita da shi kama hanya da zai masallaci ka zauna ka yi nafila ka karanta alqur'ani albarka da take sauka ga mutane a sabon farkon nan da zaman da zaka yi alherin da ke cikin sa yana da yawa in ka saba da wannan zaka ji daɗi mace sai abin da zai ban mamaki da muka fito ga gidansa ga gidan uban shi nasa uban da ya haife shi kuma ga masallaci kawai ba haifin tsallaka titi zai shi ma shi gidan ai zai shiga cikin masallaci ba wai tafiya sai mai nisa amma kiran ladanin na farko Allahu akbar din farko fitowar da muka yi gida sai ga uba shi ma ya fito da gidan idan ya nuna maka cewa waɗannan mutanen irin mutanen da Allah madauke samu irin wannan albarka za ga cewa babban abin da ke sa mutum ya ci nasara to wallahi kula da farilla shi yasa an nake cewa mana kana nufin sallar dare mutum ya rika yawan nafila ya ce ba wannan ba wannan dama ai ba kowa ke iya sai wato salihan bayi yace to amma mutanen da su ne suke ilmantar da mutane masu karantar da mutane kuma masu jagoranci to ya kamata a ce su ne a gaba wajen yin alal aƙalla farilla don haka ya zama cewa su za su yi wa mutane abin koyi kuma hakikatan za a ga abin koyi a irin waɗannan wato mutane duk wanda ya zauna da su za a ga cewa alal aƙalla wani abu na tsoron Allah da takawa da sauransu zai samu zai ga cewa ashe a zamanin yanzu ma duk lalacewar da ake cewa zamani za a ga cewa akwai irin waɗannan salihan bayan Allah mutum ne wanda shi wannan musamman uban nasa na farko daga cikin tawazun da Allah madauke hore masa in kana zama a darasin dalibai da yawa sun san suna zuwa a darasi rana guda za ka ji ban sani ba ya kai sau in ana masa tambayo ba wai saboda wai ko jahili ko na malami ba ne ya koyar da bukari daga farko har ƙarshe a cikin masallacin manzon Allah ya koyar da muslim haka yanzu a ibnu majah ya gama saura har ta huwa amma a tambaye shi wani abu shi la adri za ka ji wannan sau goma sha nawa kana da mutane da shi saboda ne tawazu kiskirin wannan halayen su ake so mai ilmantar da mutane ya dauka kada ya ji cewa komai ya san shi a rayuwarsa ya zama cewa abin da ya sani ya faɗe shi ya sani abin da bai sani ba to kan ne zai yi wa Allah ƙarya subhanahu wataala ya kiyaye irin wannan dan haka abin da nake so in faɗa a nan shine maganar a fito a farkon lokacin nan a zo masallaci wannan wani abu ne na musamman musamman wato ga mutanen da suke jagorantar al'umma Allah subhanahu wataala ya sa mu gaci sannan sai yake cewa ayyul amali ahabbu ila Allah to mun gama da wannan ko yace as-salatu ala waqtiha qultu thumma ay qala birrul walidain qultu thumma ay yace sannan sai me sai shi qala al-jihadu fi sabilillah sannan sai jihadi a hanyar Allah subhanahu wataala mana kun ga an fifita biyayya ga iyaye akan me akan jihadi sun sai ce birruhuma suluhu kulli tariqil jannati biyayya da kyautata ma iyaye kamar mutum ya taka kafarsa ne ya shiga hanyar shiga aljanna duk wanda kaga yana kyautata ma iyayensa to kamar ya sa kafa ne ya fara tafiya hanyar aljanna يقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عين سوى رضم أنف رضم ثم رضم أنف ثم رضم أنف ya tabi ya tabi ya tabi wani a hausance fasar da zaka bashi asalin balarabe in yace razima anfu shine hancin wani a durmusa shi a ƙasa ma'ana saboda lalacewa saboda nasin daraja saboda tabewa mun kunji wannan yau to kamar addu'a ce razima anfu gulani dirga wani to irin ka annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake faɗa akan munbari razima anfu razima thumma razima anfu thumma razima anfu sai shi man adraka abawai duk mutumin da ya rayu ya riski iyayensa indal kibar bayan sun girma suna da girma ma'ana sun tsufa indal kibari ahadahuma aw kilayhuma ya samu ɗaya daga cikin iyayensa ko kuma dukansu guda biyu ya zama cewa adrakahuma ya riske su suna da girma sun tsufa kuma ya zama cewa lam yadkhul aljanna bi shiga aljanna mun kunce wannan ma'ana duk mutumin da ya rayu da iyayensa suna da girma ma'ana a lokacin da suke da tsufa yana da damar kenan yayi musu da'a ya kyautata musu duk abin da suke bukata yayi musu sannan ya rayu wannan rayuwar da su bai shiga aljanna ba to kirga wannan mutumin ya tabi yayi asara domin me ga kofar aljanna araha an bar masa amma bai shiga ba shine abin da ake nufi zaman ka da iyayen nan a ce kana da rai iyayenka manya suna da rai sun girma sun tsufa kai musu da aka bi halin da suke ciki tauta ga musu ka tambaye su yau ya ake ciki me kuke so me zan muku wannan abun a ce ka rayu da su ba kai musu wannan ba ya zama cewa kuma har ka mutu baka shiga aljanna ba to an yi asara Allah subhanahu wa ta'ala yake yafi mu Allah sa mu dace da shiga aljanna Allah ya ba mu ikon kyautata mu iyayenmu irin kyautata wadda zai yadda da ita su yadda da ita muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sa mu cikin sabihan bayinsa waɗanda zai samu a kan wannan hanya da kyau ya wato ta biyayya ga iyaye ya zama ita ce sababin wato tsiranmu a za mu tsaya nan saboda takaice lokacin domin tafiya da zamu nan yanzu ƙarfe 7 insha Allah zuwa ringin kuma shine abin da ke so in sanar da mu a wannan karatuka daga wannan ne yau din insha Allah karatukan mu za su saurara la Allah mu ci ne hakuri sai bayan Ramadan muna da daura da ake gudanarwa da kuka sani duk shekara daliban jami'ar Madina in sun zo hutu ana gudanar da ita a garuruwa na jihar Jigawa yau shekara 11 kenan ana yin wannan mun san waɗanda suke sani daga 1995 da anan garin muke yi kai 95, 96, 97 ko? Amma kasancewar mun samu adadi mai yawa wanda yake a asalin jihar Jigawa jami'ar Madina muka yi shawarar a riƙa yin zagayawa gari gari kuma ga yadda siyasar jihar take da tsarinta wannan labuwar ta harkar masarauta masarauta a riƙa bi wannan kalan ayi a wannan wuri wannan kalan ayi a wannan wuri aka fara da ringin wancan shekara sannan aka je Hadejia aka je Gumel sai ka zaure sai aka dawo aka yi dutse sannan aka sake maimaitawa an yi sau biyu yanzu wannan karo na uku shi ne za a maimaita a rigirin yin za a fara yau din nan insha Allah karfe 8 na zan an jima kuma ina jin wasu daga cikin kusan je an sanar a rediyo jiya nake faɗa wa ƴan uwa nan bayan sallar isha'i in sai yana daga cikin abin da mu muke jin sa haka ba daɗi karancin masu halatta daga wannan gari tun daga lokacin da aka daina da inda ba nan garin da ba sai ga shiru ba wannan gari sai yan kada kuma abun ba daɗi kwarai da gaske ya kamata ɗaliban ilimi ya zama sun fi kowa himma wajen ilimin a zancen da nake muku shekaran jiya mutum uku daga malamin maduri sun taho suna nan a ringi ba masauki a cikin aji aka buɗe aka samu sabon masu kwana suna nan yau kwana biyu saboda kwaɗayin su samu wannan yau wasu ne gwara sun tafi suna can su ma sun kwana kwanan ba mu ba mu da wani da mutum zai kwana aji ne aka ba mu aran ka tiku aka sa su a ciki don haka mutum ya himmatu da irin wannan abu ya san ya duba alherin da zai samu a ciki yana da muhimmanci kwarai da gaske akwai darussa da za a yi a cikin aji sati biyu za a yi ko kuma darussa da za a yi a cikin masallatan cikin garin da kuma laptoci wanda Allah madauki in ya sare za a gudanar da su za ka dimina sanar da yan uwa wanda yake sha'awa babu makara yau din ne shirya ya tafi ko da yamma ko da gobe da safe Allah subhanahu wa ta'ala ya sare mana duk dai adadin mutanen da ake so 200 ne akwai daga gwamnati kawai mutum uku kowane local government za su ba da mutum uku daga malaman arabiya na primary za a tura su bayan su kuma sauran mutum 110 wanda aka samu daga ko'ina da mutum 80 masu sha'awar su karatu akwai mata mutum 50 sannan 150 maza wannan shi da zanen da ake dama a kowane wuri insha Allah to lura da haka na ga lallai mu ba da sanar wannan cewa a dakata da karatu har wancan na sira na masallacin galalin shi shi ma babu gobe kuma babu ma sai bayan azumi insha Allah tafsiri insha Allah wannan ne za a yi akwai darasin darussa na malam Rabiu da yake shi ma a bakin titi da na Guruzawa da na galalin su jiya sai a sanar cewa shi ma sai a saurara saboda wannan insha Allah za ka waɗanda suka san suna zuwa sai su sanar da ƴan uwansu banda wannan akwai ina jin daura an ce za a yi ko akan masu tafsiri na sati abin nan sati na ƙarshe kafin Ramadan insha Allah shi ma za a samu a gudanar da shi saboda malaman da za su yi tafsiri da ake tura tafsiri wurare ya zama cewa an fa'idantar da su da wasu abubuwa masu muhimmanci wajen ka'idojin mai mutum zai yi a wurin tafsiri da insha Allah wani iya su za a yi ba kowa da kowa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dasi Allah ya taimake mu akan samun ladan abin da muke faɗi kuma ya ba mu ikon aiki da shi ya sa ya zama sanadi ne na ƙila صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.